Assalamu alaikum masu saurare, barkanku da sake saduwa a wannan shirin na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba, ga gogon naku El Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa.
Shugaba Buhari ya tafi hutun kwana 10 a London, inda mataimakinsa Yemi Osinbajo ya zama mukaddashi. Gwamnatin Buhari ya zama cikin gwamna na uku da suka fice daga APC da sauyin ya hada da shugaban majalisar dattawa Bukola Saraki.
To participate in their anniversary and they possibly to visit White House.
Ganawar shugabar muryar Amurka Amanda Bennett da masu sauraro a Abuja a yayin da ta kawo ziyarar aiki ta wuni uku a Najeriya.
Sunana Adamu Ibrahim Yanya. Wallahi I very happy. Na ji daɗin wani abin da ya faru yau, kuma muna fata Allah ya maimaita mana irin waɗannan abubuwan.
Inda mu Hawwa Abubakar Masaka, Emilodar su du Radio VOA Hausa. Ina ma mutanen VOA Hausa barka.
Fadar gwamnatin Najeriya ta nisanta shugaba Buhari da alhakin tura kudirin dokar taƙaita ƴancin 'yan jarida. Shugaban NTA Yakubu Muhammad ya ce a riƙa taka tsantsan da labaru.
In ka san zai haddasa wani rigima, to ya kamata ma ka dakata tukuna.
An tura sojoji da jiragen yaƙi don yaƙi da 'yan bindigar zamfara. Nasiru Adamu El Hikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Yanzu bari mu shiga zauranmu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawaban su ne Rabar Muhammad ɗan Amarya daga Bauchi. Da kuma Sheikh Ishaq Yunus Muhammad Almadani daga garin Kaduna, wanda zai sake gabatar da kashi na uku na jawabinsa. Ga Rabaran ɗan Amarya.
Mai sauraron wannan shiri, assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa a wannan lokaci. Wannan bangare namu na Najeriya wuri ne inda ke cike da musulmi da kirista. Dukkan mu biyu kuma waɗannan addinai muna sane da cewa ita duniyar da kake zaune a cikinta, kana zaune a ciki ne na ɗan lokacin da Allah ya kawo ka, ya kuma sanya ran da za ka bar duniyar. Don haka tsakanin ranar zuwanka da ranar tafiyarka, a tsakanin nan ka yi komai da tsoron mahaliccinka. Akwai shari'ar Allah tana jira. Lokaci na zuwa da za ka ba da lissafi a gaban mahaliccinka. Don haka bari tsoron Allah ya wuce gaba. Abu na biyu, addu'a, wato ma'ana roƙon Allah da neman jagorancinsa. Wajibi ne ko mu Kirista masu bin Almasihu, ko ƴan uwanmu musulmi, dukkanmu mu dukufa ga yin addu'a. Wannan shi ya kai mu maganar mu ta uku. Magana ta uku kuwa ita ce, kai ɗan ƙasa, a matsayinka na ɗan ƙasa, ka tashi ka tafi da sahihiyar zuciya, ba mummunar manufa, ka je ka bi ka'idar da aka ce a yi, ka ce to ya Allah. Sai me ya saura? Sai abu na huɗu. Abu na huɗun shi ne tawakkali ga Allah. Ma'ana ya Ubangiji Allah, kai mai zaɓen sarauta, wanda ka zaɓa, ya Allah na roƙe ka, ka tausasa zuciyata, ka bani ikon da zan yi biyayya. Abu na gaba, banda musguna ma kowa, karka zargi wani, karka turi wani, musamman ƴan uwanmu samari matasa majiya ƙarfi. Ƙarfin da Allah ya ba ku na ibadarsa ne, ƙarfi ne na bautar Allah, ku bauta wa Allah da ƙarfin, amma kada wani ya sa ka zama ɗan takibe, ka bar wa Allah. Dukanmu ai wata rana sai labari. Mun koma ga mahalicci, kuma za mu je mu ba da lissafin abin da muka yi. Don haka bari a ji tsoron Allah, a yi addu'a ma ƙasa cewa Allah ka sa mu zauna lafiya, a yi abin da zai kawo haɗin kan ƙasa, ya dunkule ƙasa ta zama guda, ba tare da kawo tsatsaguwa, kai na wancan ɓangare ne, ni na wannan ɓangare, ko na wannan addini ne, kai na wannan addini. Mai sauraro, ina cewa Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya ga ƙasar mu ta Najeriya, musamman arewan Najeriya.
Shi ma Sheikh Almadani ya ce ya kamata abu komai a hankali kuma da natsuwa.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sunana Ishaq Yunus Muhammad daga nan Kaduna. ƴan uwa, duk wasu ƙungiyoyin da ke tunanin ta da kayar baya don mai kaza, wataƙila ba za su iya samun cin nasara ba, kuma sai ya zama aikinsu ya tafi haba'an manzura. Tsari a rayuwar addini tsara ta ake yi, sannan kuma tsarin nan ba nake tsara ba kai ba, dama can a tsare yake. Ni da kai namu shi ne mu bi, mu yi mu tambayi malamai ya ake bi, in sun dora mu a kai sai mu bi, daga nan mu samu cin nasara. Amma duk wani mai tada kai ba da zai yunkura yace ina gani a jama'a yanzu bari ya kamata yayi kaza, sawun a Enugu yake, a Port Harcourt yake, a Ilori yake, sawun a Lagos yake, sawun a ina yake, to wata kila bai samu komai ba sai dai kawai ya tada mu daga baccin da lokacin tashi mu bai yi ba, ya tsoma mu a cikin ruwan da ba za mu iya tsallakewa ba, daga baya kuma ya koma yana kara in an matsa mai tsallake bar kasar. Yau jama'a nawa gare mu da aka kashe wanda ke sun tafi lahira, da zaka tambaye su me kai aka kashe ka wallahi bai sani ba, da zaka tambaye wanda yake san kai me wane ya maka shi shi ma bai sani ba. To a haka muke so mu dinga zama cikin duhu, duhun da babu gida ga babu gida baya, ya ku bayin Allah don Allah mu tsaya mu yi tunani mu yi tsoron Ubangijinmu, ku tausaya mu junanmu. Ba dole bane sai na ce maka na iya aiki na zai gwada maka na iya ko ban iya ba. Tausayin junan nan fa wajibinmu ne, ba a tausayin juna ko da baka wahala, ba a tausayin juna da azabtar da kai, ba a tausayin juna da sata, ba a tausayin juna da kisan kai, ba a tausayin juna da yin alubazaranci, ba a tausayin juna da kashe da kusurani, ba a tausayin juna da abin da Ubangiji bai ce in yi ba. Ashe abin da ya kamata mu aiwatar ɗan uwa shine mu yi kokarin samun dacewa, mu yi kokarin samun bibiya, mu nemi zaman lafiya da wanda muka sani, da mu da wanda bamu sani ba. Haka manzon Allah ya koya mana mu yi sallama ga wanda muka sani da ma wanda bamu sani ba. Idan muka taimaka cewa a'a sai dai mu yi sallama ga wanda muka sani kadai, to ina ganin ba za mu samu cin nasara ba. Ya ku bayin Allah mu so juna, bayin Allah a bayan ƙasa sun samu gidan rahama don taimakon gudunmuwa da suka yi wa waɗanda ba musulmi ba. Bayin Allah a bayan ƙasa sun samu shiga aljanna akan sun ba da gudunmuwa ga dabbobi. Kai har mutumin da bai imani ba in yi abin kirki, musulunci yana cewa mu yabe shi. Saboda haka mu mukan yabi mutumin kirki matuƙar ya yi kirkin nan ko da ba ainihin musulunci yake yi ba. Saboda haka ‘yan uwa bayan Allah mu yi ƙoƙari mu so juna. Ai da da muke magana a arewacin Najeriya, duk lungun da ka sani da zaune muke da juna, musamman mutumin da ke rayuwa a jihar Kaduna ya san mu gidajenmu gaba ɗaya, a haɗa muke da juna. Ga ɗakin wannan, ga ɗakin wannan, wannan za a hitoci. Sai ya ce maman wane, da Allah tsare mu ɗakin nan da dawo. Sai je masallaci ci tsare mun kayana, a kasuwanci mu duk haka muke, muna zaune ba tashin hankali, ba faɗa ba komai. To me ya kawo rikici yanzu? Wai mu ɗin ba mu ne aka haifa ba shekaran jiya da yamma, kuma wa'innan ba su ne aka haife su ba shekaran jiya da yamma? Ashe wanda ya haɗa mu rikicin wataƙila ya ɓoye. Amma mu bincika za mu gano shi, kuma shi ke shan jininmu, ta nan yake samun kuɗi yake rayuwa. Wataƙila idan muka zauna za mu iya gina ƙasarmu ta hanya mai kyau, za mu iya samun cin nasara, za mu iya samun ci gaba, za mu iya samun haɓa ƙasarmu, mu samu ruwa, mu samu wurin shuka, mu samu wurin noma, ba sai mun nemo daga waje ba. Ya zama dukkan abin da rayuwa ke iya gudana a kan shi mun wadatu, ba sai mun nemo wajen wasu ba. Kayan noma na abinci muna da shi, injina muna da su, kayan ban ruwan muna da su. Al'umma da Allah ya bamu a ƙasar Hausa ba mu buƙatar sai wani ya taimake mu, muna ɗabi'un ƙwarai wanda ba sai wani ya koya mana ba. To duk irin waɗannan abubuwa ga baki ɗaya ‘yan uwa, idan za mu tsaya mu dage mai aiki da su, to za mu samu cin nasara. Allah nake roƙo ke na kewa.
To nan muka kammala shirinmu na wannan karan, sai kuma sati mai zuwa kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.